VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'aniya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa wani tasiri sadarwar kafafen zamani da zayyanar takala ke da su a rayuwar jama'a ta nan gaba.
A samu masana a zo a fito da abin da idan aka fito da shi to fa yaran mu sai su gan cewa an yi badali. Wannan ya mai gurbin wancan.
APC ta kudura aniyar sulhunta barakar da ta kunno kai bayan zaben jam'iyyar na jahohi.
Wasu su yi kunnen shegu su ga kotu ko za mu yi wasi da su ba. Amma ga wani hanya za mu bi ta wani magabatan jam'iyyar da waɗanda yake masu abin ya shafa ko ta hanyar zabi su janye har da su.
In muka leka da magaram za mu ji tasirin kare gandun daji.
Wutar daji a nan jihar da magaram yau dai a matsayin da muke a rana ta yau wutar daji abinda muka samu kashi 32.
Ka'idojin rubutu da karatun Hausa na da muhimmanci don tasirin harshen.
Alal misali yanzu ka duba ka san da farko ai ba mu da internet ko mai Hausa suka yi sai suka arota suka sauya mata kamar ni sai aka ce mata me yanar gizo. Haka nan cocaine wasu mata da cocaine.
A yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu kan gabatar. Amma da farko a dakaci labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Juma'a Mubarak. Da fatan an tashi lafiya. Ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Hukumar kula da ingancin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai wadda kuma ita ce hukumar kula da magunguna ta Turai ta bayyana jiya Alhamis cewa za ta kira yin nazari kan kwayar maganin cutar COVID-19 na kamfanin harhaɗa magunguna na Amurka a ranar da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko da ta amince da maganin na sha da baka. A cikin wani takaitaccen bayani tare da manema labarai daga headquarter EMA a Hague, Marco Cavalieri, shugaban shirin rigakafin EMA, har yanzu bai iya bada lokacin da za a amince da maganin ba, wanda aka kira Molnupiravir. Yace hukumar a shirye take ta bada shawarwari ga daidaikun kasashen mambobin kungiyar ta EU domin su samar da kwayar maganin idan buƙatar gaggawa ta tashi kafin izinin EMA. EMA ta sanar da hakan ne yayin da daraktan yankin Turai na Hukumar Lafiya ta Duniya yace yanzu kasashen Turai ne inda aka fi samun yaduwar cutar COVID-19. Tun farko a jiya Alhamis, hukumar kula da magunguna ta harkokin lafiya ta Birtaniya ta amince da maganin na sha da baki. Wani hari da mayakan jihadi suka kai a yankin da ke kan iyaka da Niger da Burkina Faso da Mali ya yi sanadin mutuwar wasu da dama daga cikin mayakan sa kai, kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa a jiya Alhamis. An kai harin ne a ranar Talata a Adabdab, wani kauye mai tazarar kilomita 55 daga Bani Bangu a yankin Tilaberi da ke yammacin kasar, inji wata majiya. Majiyar ta ce 'yan kungiyar ISGS wato Islamic State in the Greater Sahara dauke da manyan makamai ne akan babura suka kai wa rundunar tsaron hari wanda kuma suke kan babura. A gaba daya kusan 60 suka mutu, 9 kuma suka bace, yayin da 15 suka tsere. Magajin garin Bani Bangu na cikin waɗanda aka kashe kuma an gano gawarsa, inji wani dan majalisa a yankin yammacin Tilaberi. Wata majiyar tsaro ta ce an kai harin ne ranar Talata da misalin karfe 9:30 na safe a gogon kasar. Wata majiya mai tushe ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu, sannan ta ce harin da aka kai shi ne rundunar tsaron yankin da ake kira Vigilance Committees da ke ƙarƙashin shugaban ƙaramar hukumar Bani Bangu. Majiyar ta ce maharan sun koma ƙasar Mali ɗauke da gawarwakin mayakansu. Magoya bayan jam'iyyar African National Congress ANC mai mulkin kasar Afirka ta Kudu ta same ƙuri'un da suka gaza kashi 50 cikin 100 a zaben ƙananan hukumomi a wannan mako a karon farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Sakamakon da aka sanar jiya Alhamis na da yawa daga cikin gundumomin kananan hukumomi na ranar Litinin ya nuna cewa jam'iyyar ANC ta samu kusan kashi 56 cikin 100 na ƙuri'u miliyan 12.3 da aka kada a fadin kasar tun lokacin da ta zama jam'iyyar da ke da rinjaya a kasar a 1994. ANC bata taba ganin irin wannan karancin goyen bayan ba. Har yanzu jam'iyyar ta samu rinjaya a kananan hukumomi 161 idan aka kwatanta da 13 na jam'iyyar Adawa Democratic Alliance da 10 na Inkatha Freedom Party. Babu wata jam'iyya da ta samu iko a wasu kananan hukumomi 66. A waɗannan yankunan da alama za a tilasta wa ANC kulla kawance don rike madafin iko. Jam'iyyar ANC ta fuskanci suka sosai saboda yawancin kananan hukumomin da take mulki suna cikin fatara kuma akasarinsu sun gaza yin ayyukan yau da kullum. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Sheila Camara, wata tsohuwar 'yan majalisar dokoki ta babbar jam'iyyar Adawa ta Democratic Alliance, ta ce tsarin jam'iyyar ta ya rataye ne akan kyautata shugabanci na gari. Gwamnatin Habasha ta cika shekara guda da fafatawa tsakanin dakarunta da 'yan tawaye a arewacin yankin Tigray, inda ta nuna cewa sojojinta na dab da samun nasara yayin da duniya take kira da tsagaita bude wuta cikin gaggawa don tashe-tashen hankula. Gwamnatin ta faɗa a cikin wata sanarwa a Facebook cewa sojojinmu sun kewaye kungiyar ta Tigray People's Liberation Front da karuda 'yan barandanta, da kuma cewa bera da ya kauce daga raminsa shine mafi kusa tar mutuwa. Wannan ba kasar da ke rugujewa karkashin farfagandan kasashen waje bace. Sanarwar ta kara da cewa muna fada da yakin wanzuwa, sai dai da karin na Tigray sun ce suna tunkarar babban birnin Addis Ababa kuma za su iya afkawa cikin watanni ko makonni. A cikin 'yan makonnin da suka gabata, sojojin 'yan Oromo sun bi sahun da karin Tigray a yayin da suke yi da gwamnatin tsakiya, lamarin da ya sa kungiyoyin biyu ke ikrarin samun gagarumin ci gaba. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta yi nasara. Gwamnatin Habasha ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon watanni 6 a ranar Laraba, tare da yin kira ga mazauna yankin da su kare yankunansu idan 'yan tawaye suka isa babban birnin kasar. Gwamnatin Biden za ta yi karar gwamnatin jihar Texas kan sabbin ka'idojin jefa ƙuri'a wanda ke ci gaba bayan tsawon lokaci da 'yan Democrat suka yi suna nuna adawa. Shari'ar da aka shigar a ranar Alhamis na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ke fuskantar rashin haske a neman garin bawul ko dokokin zaben kasar a matsayin martani ga sabbin sharadan da aka gindaya a jihohin da jam'iyyar Republican ke jagoranta. Ma'aikatar shari'ar ta ce sabbin sharadan da ke tattare da bukatu na kada ƙuri'a ta wasiƙu da taimakon masu kada ƙuri'a sun sabawa kariyar kare haƙƙin jama'a na tarayya. 'Yan jam'iyyar Republican a Texas sun kara sauye-sauye a matsayin wani matakin da ke kare masu kada ƙuri'a. Sauran masu adawa da dokar sun riga sun shigar da karar jihar Texas, suna masu cewa sharadan da aka sanya sun tauye haƙƙin tsiraru da sauran masu jefa ƙuri'a masu ra'ayin demokradiyya.
To madalla, labarin duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Masana na duba tasirin kafafen zamani na yanar gizo kan al'ummar da ke tasowa, inda kuma aka yi la'akari da yanda zayyanar takala ke tasiri mai ma'ana ko mai kawo fitina a tsakanin al'umma. Masana a Kano sun ba da shawarar hanyoyin da za a kawo daidaito kan lamarin don cin gajiyar hanyoyin na zamani ba tare da samun kalubale ba. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Waɗannan su ne batutuwan da suka mamaye taron lakcar da aka yi a nan Kano, wadda kwalejin Excel ta shirya kuma iyaye da ɗalibai da malamai addini da ƙwararru a fannoni daban-daban na ilimin zamantakewa da tarbiyya suka halarta.
Sai a yi amfani da musulman cikinmu, hanyar da ake bi a ɓatar da mutane, mu kuma sai mu bi wannan hanyar a shiryar da mutane. Kacin ne yanzu muka yi magana, to yanzu ana bukatar musulmai su tashi su fara tunani za su fara irin kacin ne da su ma za a karantar da yara abin musulunci. Wani irin kuɗi ake kashewa a zo a yi gidauniya ko kuma a kirayi masu kuɗin mutu, ga wani gaggaruman abin da za a yi. A samu masana a zo a fito da abin da idan aka fito da shi to fa yaran mu sai su gan cewa an yi badali wannan ya mai gurbin wancan
Ustaz Abdullah Musa Abdul kenan wanda aka fi sani da Pen Abdul wanda ya gabatar da makala a wurin taron Hajiya Asama'u Yahaya da ke zaman director college ta Excel ta fayyace dalilan shirye lecture
muna hada lecture ne ne saboda koyaya a dan saurari wani abu da yake matsala ce ta rayuwa da tarbiyya kai tunanin shekaru nan gaba yaya ƴaƴan murji ko kin mu za su kasance to mun hada wannan lecture za a tsitsinci ɗan abubuwa wanda bi isin da ta ala koyaya aka dan fara kamanta to muna fata za a samu gyara inda za mu samu al'umma mai kyau
akan ce ta sanya Ustaz Abdullah Musa Abdul yayi tsokaci dangane da matakan da iyaye kamata su dauka domin hana ƴaƴan su kallace-kallace fina-finai da hirarraki da ba za su amfane su da komai ba a akwatunan su na talabijin da wayoyin hannu musamman ma a cikin tsakar dare
iyaye su zama abin koyi ga ƴaƴan su idan baba ya tashi cikin dare ya ga ƴaƴan su suna amfane da waya to yayi alwala ya ce ku je ku yi alwala ya gaya musu ayoyin Qur'ani da abinda Allah ya tanadarwa waɗanda suke sallan dare da ayoyin ababen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga marmasu sallan dare da alkhairan da suke kunshe da kuma Allah zai karba addu'anka to yanzu sai ce ku tashi ni ma gashi zan yi idan yayi wannan kuma sai a dau wani mataki kuma na za a sanya doka karfe 9 nayi kowa zai aje wayansa a cikin daki na sai a ce da yaro ko yarinya gidan mu karfe kaza kowa ya zai zo ya aje waya bayan sallar asuba an gama karatun Qur'ani kowa ya dauka to tarbiya ta kunshi haka
kini dai wasu daga cikin mahalarta lecture ke cewa sun karu matuka
sunana Amina Ado Ali an fadakar da mu zuwa ga abinda halayen da yaran mu suke ciki kuma insha Allah za a yi kokari za a gyara ai gaskiya za a sake salo kwarai da gaske ya kamata gaskiya mu mai da hankali wajen karbe wayoyin yaran mu idan dare yayi dan su samu su kwanta su yi bacci
sunana Aliyu Rabiu to alhamdulillah wannan lecture gaskiya ta fa'idantar sosai saboda an tunasar da waɗanda suka sani waɗanda ba su sani ba kuma an sanar da su abubuwa muhimmai game da yara da ma manya gaba ɗaya tunda su yara su ne manyan gobe
a makon jiya ne dai aka yi makamancin wannan taro a nan Kano wanda ya mai da hankali akan zaburar da matasa masu amfani da kafar sadarwa ta zamani wato social media a Najeriya game da muhimmancin kawo sauyi mai ma'ana ga al'umma ta hanyar wannan kafa ta sadarwa da ke tsananin tasiri ga rayuwar mutane a wannan zamani Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
an gaishe da Mahmud da wannan rahoto Kwamitin sulhu na jam'iyyar APC mai mulki ya kaddamar da aikin sulhunta 'yan jam'iyyar bayan ta kaddamar da ta taso a zaben shugabannin jam'iyyar na jihohi. Shugaban kwamitin sanata Abdullahi Adamu ya buƙaci duk masu ƙorafi su rubuta wa kwamitin ƙorafin don ɗaukar matakan da ya dace. Ga rahoton da Madina Dauda ta haɗa mana.
Senator Abdullahi Adamu wanda yake togacin ƴan jam'iyya su kaucewa kai ƙara kotu ya ce kwamitin zai iya bin diddigi a kowace jiha da irin ƙorafin da aka gabatar haka nan za su kawo sulhu a iya abin da za su iya yi na nauyin aikin da aka ba su da duk abin da zai iya gyaruwa
in muka fahimci wannan za mu kayyade lokaci kwana kaza daga ran da aka ba da wannan sanarwa muna son duk mai wani magana da yake so yi ƙara so yi ya kawo a rubuce a kosuwa suna kotu za mu ga wani hanya za a su janye ƙararrakin su a kotu domin ɗaya daga cikin abin da muka gaya duniya shine kada ɗan jam'iyyar mu ita zai kai jam'iyyar kotu ba duk da haka wasu sun yi kunnan shegu sun je kotu to ba za mu yi watsi da su ba za mu ga wani hanya za mu bi ta wani magabatan jam'iyyar da waɗanda yake masu abin ya shafa muka wuce hanya za a bi su janye ƙararrakin su a kotu
babbar damuwar zaben APC a wasu jihohi ita ce ta bayanar mutum biyu na ikirarin zama sahihan shugabannin jam'iyyar misali a Kano inda kwamitin ƙasa ya mara baya da Abdullahi Abbas da gwamna Ganduje ya zaɓa bangaren ɗayan shugaban Ahmadu Haruna Ɗanzago ya ce ba sa ma buƙatar kwamitin na Kano kuma ba za su ɗau wani hukunci ba waje da na headquarter jam'iyyar na ƙasa
mu dai ba mu yi wajen ba kuma wajen iya ma ta ce waɗanda suka turo su kai sakamakon aikin da suka yi a jihar Kano ba su ma je ba saboda duk wani mutum yanzu ce maka cewa uwar ya ta faɗa to wata kila ba shakka bai san abin da kira uwar jam'iyya ba mu kuma ɗan siyasa ne mun san abin da kira jam'iyya abin da ba a yi kunan a ce gwamna biyu amma jam'iyya ana iya yin uku ma kuma kowa ya nemi mutanensa ranar zaɓe a tantance idan uwar jam'iyya Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala an fitar da tsari guda ɗaya to kila da mu da su kowa zai haɗa ga wani tsarin guda ɗaya
gwamnonin APC irin su Inuwa Yahaya da suka gudanar da zaben ba tare da samun bangare ba na bawa jihohi masu matsala shawarar hanyar mafita da ta hada da aiki da duk masu ruwa da tsaki na jam'iyya.
Mun kwantar da hankalin dukkan waɗanda suka nema suka rasa don saboda mun ce taburmar gwamnati ko taburmar siyasa tana da fadi. In yau ka nema ka rasa za ka iya samun wani ko kuma kamar kwatankwacin wannan a nan gaba. Saboda haka kowa mun lallashe shi da hakuri kuma ga halamu mun samu fahimtar mutane. Muna gode Allah da wannan kuma muna gode al'umma da wannan haɗin da muke samu musamman ƴan jam'iyyar APC.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari na shawartar APC ta garan bawul na tsarinta fiye da bigewa da salon shugaba Buhari matukar tana son ci gaba da tagomashi a siyasance.
Irin kamun Ludayinsa bai burge mutane ba. Mutum ne wanda aka yi tunanin cewa zai canza aƙida da kuma alƙiblar siyasar Najeriya aka samu akasarin haka. Mutum ne wanda aka yi tunanin cewa zai kawo tsafta a cikin siyasar Najeriya hakan ma bai samu ba. Mutum ne wanda aka yi tunanin zai kawo gagarumin canje-canje ta siyasa ta tattalin arziki ta zamantakewa da sauransu aka samu akasarin haka. To har yanzu abin da yake faruwa a cikin siyasa da kuma mulkin Jalal Buhari shine cewa bai burge ba.
Abin dubawa anan shine yadda babban taron APC zai kaya. Alhali a jihohi ma ba a kwashe niƙar da waka ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro kada ku sha'afa muryar Amurka kuke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A yayin da shugabannin duniya suka gudanar da taro a Glasgow na yankin Scotland a kasar Burtaniya kan kare yanayi, masu ruwa da tsaki kan gandun daji a damagaram ta jamhuriyar Niger sun yi bayanai kan amfanin kula da gandun daji don amfanin mutane da dabbobi. Ga rahoton Tamar Abari.
Yayin da yawancin kasashen duniya suke nan suna nazari kan makomar yanayi wanda ake cewa COP26 a birnin Glasgow biyo bayan irin matsalolin da muhalli ke ciki. Yanzu haka a nan jihar Damagaram daga ƙarshen damina kawo yanzu wasu sassa na jihar ta Damagaram sun fuskanci wutar daji har sau 32 wadda ta laƙume eka fiye da 12,000 abinda kuma ya haddasa rasuwar mutum guda wasu biyar suka jikkata. Kanal Hamidu Mamma shine director na hukumar gandun daji ta jihar Damagaram yayi ƙarin haske kan lamarin.
Wutar daji a nan jihar Damagaram yau dai a matsayin da muke a rana ta yau wutar daji abinda muka samu kashi 32 wuta har 32 muka samu wuta 32 kuma eka abinda ta banda ta eka 12,900 wanda suka wuta da wuta ita laƙume ta canye mance shi kuma kun san in wuta ta bi kenan akwai ciyawa haki ciyawa wadda muka samu wadda ita ma ta tafi dangance da wani kankana namun daji duka wuta ta canye su. A yankin da aiki muka samu wuta can nan su ne cikin gundumar Belbeji da Tanut da Taskar da Gure da kadan cikin gundumar da magaran ta Kaya.
To yanzu kun samu abin da ya haddasa wannan wutar daji?
Wuta abin da yake kawo su kun san mutane dufuwa wanda suke cikin yankunan nan koko wanda suke hucewa suna wasa da wuta kenan. Idan ka yi shayinka ko ka dafa shayi ko ka dafa abincinka ya kamata ka cancanta ka san ka kashe wutar nan kayin kai gaba. To mutane ba su daukar wannan mataki kawai da sun kare aikin su dai sai su sa gaba kenan. Bancin iska ya buga inda kai da hol daidai iska ya buga garoshin da akwai shikenan wuta sai ta tashi. Kuma akwai muna samu waɗanda su masaya sigari suna shiga cikin waɗannan yankuna da sun sha sigarin su mai gokin kawai sai su yadda su yi gaba suna cikin mota daga cikin mota ma sai kai da mai goka ta yi. To ka gani wannan duka su ne suke kawo muna matsaloli muna samu irin waɗannan wuta ce cikin yankunan nan.
Ina kuma maganar wanda suka aikata ko an kama su?
Mun kama mutane da yawa duk wanda yawancin wutacen ga duka mutanen nan an kama su kuma an bi doka wadda doka ta ce a yi shi a gaba.
Ta madalla an gaishe da Tamar Abari da wannan rahoto. Jami'ar jihar Kaduna ta shirya taro don bunƙasa bin ƙa'idojin rubutun harshen Hausa don yadda harshen ke da tsaron gaske ga miliyoyin mutane. Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoton.
Taron da ya hada da manyan malaman jami'o'in Najeriya daga sassa daban-daban da kuma masana harshen Hausa ya tattauna ne akan yadda za a samar da matsayar masana akan rubutu da furcin kalmomin Hausa domin gujewa sabani. Farfesa Muhammad Aminu Ma'azu shugaban tsangaya ne a jami'ar Maiduguri kuma ya ce bunƙasar harshen Hausa ta sa wajibi a rinka kiran irin wannan taro.
Ita ainihin harshe a kullum ne tana bunƙasa ne, domin za a samu cewa akwai wani ko kuma wata kalma da aka samu, to wannan kalmar dole sai an zo an zauna an yi istifaki sannan a saka yata. Alal misali, yanzu ka duba ka san da farko ai bamu da internet ko mai Hausa suka yi, sai suka aruta suka sauya mata kamar ni, sai aka ce mata me yanar gizo. Haka nan cocaine, wasu mata da cocaine, to da amma aka samu ta sai Hausa suka zo suka zauna suka ce menene za a yi, sai aka sake fada da aka mai da ita me hodar iblis. So idan ba ana samu irin wannan habakar ba, harshen ma za ta zo ta me dakushe.
Dr. Maimuna Abubakar Ismail malama ce a sashin nazarin harshe da kuma kimiyyar harsuna a Jami'ar Bayero da ke Kano, kuma ta nuna da wasu daga cikin bambance-bambancen da ake son samun daidaito.
Idan muka duba wannan taro, muna yin shi ne akan kokarin daidaita yadda ka'idojin rubutu suke na Hausa, saboda ana samun abubuwa da yawa da suke tasowa da yanda ake furucin Hausa a yanzu da rubuta shi, da za a ga cewar akwai bambanci ta fuskar ko baki, wani ya ce guri, wani ya ce wuri, wani ya ce kashe gari, wani ya ce washe gari, hawainiya, wahainiya, duk wa'innan bambanci ne ta fuskar sautuka. To amma dai wannan shine babban taro da ake kira, aka kira dan a kokari a daidaita irin wa'innan abu, a dauki matsaya guda ɗaya da in an rubuta ko a duka a karba a matsayin hanyar rubutun malam Bahaushe.
To ko me ya jawo hankalin Jami'ar Jihar Kaduna har ta shirya irin wannan taro? Farfesa Ahmadu Bello malamin harsuna ne a Jami'ar Jihar Kaduna.
So da wannan taro shine a bi diddigin tsohon hanyar rubutu na Hausa, wato wadda daidaitaccen rubutu kenan, wanda kowa zai amfani da shi. An lura cewa mutane suna rubutu ne daban-daban, kuma idan ana so ne a yi rubutu, wanda zai karantu a riga kuma sabunta sana'a kowace, ko a karantarwa dole a samu hanyar za a rubuta yadda ya kamata, inda kowa zai karanta ya fahimta domin koyarwa. Kuma ba a san a samu sabani ko ina kake a jami'a, ko jami'ar nan kasar, ko jami'ar waje, ko jami'ar ko ina ne, ina ce maka wannan ita hanyar daidaitaccen rubutu, ita ce daidaitaccen Hausa.
Maganar bambance-bambance a rubutu da karatun harshen Hausa dai da daddiyar magana ce wadda wasu ke ganin akwai bukatar aiki tukuru kafin nasarar samun karbabbiyar Hausa da za ta game kasashen Afirka da ke da Hausawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga kuma shirinmu na gaba.
Mai sauraro, barka da kasancewa da shirin Yanayi da Muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin Yanayi da Muhalli a makon jiya, mun zanta da wani masanin al'amuran iskar gas, injiniya Yahaya Yabagisani, a game da bayanan masana harkar man fetur ran kwanakin nan kan arzikin iskar gas da Allah yi wa Najeriya da kuma yadda kasar za ta amfana. A yau za a saurari cigaban tattaunawa ta da injiniya. A yi sauraro lafiya. To injiniya, kana bayani
na biyu kuma fitar da man yana da lahani, don akwai gas ke fitowa, shi yasa
sai da shi ne yawa.
Idan ka je tone danyen mai, dole sai gas ya fito tukuna. Kin san a kasa abin da yake fitowa daga kasa a buhu ne, akwai ruwa, akwai mai, akwai gas, sannan kuma akwai kasan da yake fitowa cikin a buhu din nan. Yawanci gas ya fito, gas din nan shi ne Najeriya ta kula da yanda za a tabbatar cewa kamfanonin nan da suke tona man daga kasa, wannan gas ba bar shi kawai yana fita yana bata mali ba. Saboda akwai doka a Najeriya cewa kowane cubic feet, wato awo na gas da ka fito da shi, in baka mai da shi cikin kasan ba, ko kuma mai da shi ta hanyar da za a yi amfani da shi ba, akwai harajin da ya kamata a biya. Tabbatar cewa harajin nan ma ya kai abin da zai hana su kamfanonin nan su bar gas din yana bata mali ba, don da kasan turi ne abin da za su biya ya fi abin da ba a suke iya da yawa. Amma nan abu kadan ne aka ce su biya, ko wanda ma ba su biya, amma dangane da su lura da abin da yake faruwa a gwamnati ba mu ga irin tsarin da aka yi wanda idan ma abu har ya faru za a samu tallafawa da za a yi ma jama'a, saboda babu wata hukuma ko da shike akwai su amma ba su aiki. Kinsan Najeriya ka ba ake bi ba, sai aka ce wani ne ya yi magana, wani ya ce a yi kaza, ko da an taka doka ba wanda ya damu da wani abin da ya kawo da wannan abubuwa kenan. Akwai tsarin da aka yi na yadda za a yi in ma abu ya faru, akwai irin biyan da za a biya ma jama'a fi saboda abubuwa da ya faru.
Ina bacin danyen mai da ake cewa akwai tarin yawa arewacin Najeriya.
Maganan danyen mai yanzu ana so dawo daga rake shi. Duniya ma gaba daya an fi mai da hankali ga gas ta yadda za a yi ta aiki da na ma'aikata na ma'ata ma motoci, because gas din nan bai da lami ga yanayi. Abin da biyu ba shi ne arzikin Najeriya zai bunkasa fiye da yadda ake zato. Gwamnati Buhari akwai abin nan da ake kira AKK, wannan a Jakuta, Kaduna, Kano gas pipeline wanda har zai tafi Turai ya fitar gas daga Najeriya. Wannan gas pipeline da aka yi shi ne zai kai gas ga arewa, saboda ma'aikatan da suke arewa maimakon electricity da ba su da shi ko kuma man diesel da ko kuma man abin da suke amfani da shi wanda yake kin san yana da kuɗi da yawa, to gas ya fi sauki, to shi ne sai aka yi wannan pipeline din nan. Wannan zai bunkasa arzikin kasan fiye da yadda ake zato, don ma'aikatu da za a ce ba electricity a sauke za su samu abin da za a yi aiki da shi na ma'aikatan, to ire-ire wannan shi ne zai kawo bunkasa na arzikin kasa.
Sannan kuma a sakamakon bullar wata cutar amai da gudawa a babban birnin Maiduguri da ke jihar Borno da ba a tantance ko cutar kwalara ba ce, gwamnatin jihar Borno tare da haɗin gwiwar wata ƙungiyar gina al'umma sun yi wani yunkuri domin magance wannan cutar da iska yake yayata irinta a sakamakon barin muhalli cikin ƙazanta, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da abokin aikinmu a Maiduguri Haruna Daudabiyu ya haɗa mana.
Hakan yasa gwamnatin jihar da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Hero Community Development Association da ke garin Maiduguri dokan wannan taki na yashe magudanar ruwa musamman ma a wasu anguwanni da akan samu irin waɗannan bullan amai da gudawar. Alhaji Muhammad Gubdu Hassan dai shine shugaban wannan kungiya game da dalilan da ya bada na shiga wannan aiki.
A kwanan nan akwai wanda sun zo sun yi irin wajen bahaya nasu, to abun takeici ne za a ga wannan bahayan nan za a je na yin atsari ne ko na wanka amma har suna kashi a ciki. Wannan din an samu mutane kaman guda takwas wanda sun samu cutar amai da gudawa, to an kai su asibiti hankalin mu ya tashi, kuma ka san irin cututtukan nan suna tafiya cikin iska, in ba daina wannan abin ba to kare zo ya zama cutar kwalara ko wani abu.
Ballan Sanda Garema Dambori na ɗaya daga cikin shugabannin waɗannan kungiya da kuma tadda yana sa ido kan yadda ake aikin yashe magudanar ruwan, wanda kuma bayani game da adadin yawan mutanen da suke wannan aiki.
Mutane 3,320 suke gudanar da wannan aiki,
to kamar tsawon watanni nawa za su yi suna wannan aiki?
Tsawon wata uku. Duk inda wannan rikice-rikice ya faru akwai damuwa iri-iri musamman ma na cututtuka, yawanci cututtuka kuma yana tare da muhallinmu ne, kuma kowa san cewa sauro shine yake haddasa zazzabi, kuma akwai cututtuka na musamman ma kaman amai da gudawa, to wayannan abubuwa duka idan aka gyara wannan to jama'a za su samu sauki.
Malama Fatima Hussaini dai na ɗaya daga cikin matan da na samu suna aikin yashar wannan magudanar ruwa.
Me ba ku sha'awar shiga wannan aiki na gyaran muhalli?
Gaskiya gwamnati ta yi kokari, ba abun yi ko da akwai sana'a ma sana'a ba tafiya yake yi ba.
Wannan muhallin ku ne inda kuke da zama ne ko kuma anguwan wasu ne?
A mun zo aiki ne.
Na ga ku a yi mafi yawan kuma anan ku mata ne, kuma me ba ku kwarin gwiwa shiga wannan harka yi? Wanda maza sun fi yawa ci.
Babban shi muna so mu tsaftace anguwa, Allah ya raba mu da cututtukan da yafi karfin mu.
Akwai labarin bullan wani cuta haka ku a irin waɗannan anguwanni?
To a da akwai amai da gudawa, akwai sauran cututtuka dai, amma yanzu kuma alhamdulillah Allah ya yaye mana.
Sunan ki?
Aishatu Bukar.
Me ba ku kwarin gwiwa shiga wannan aiki na tsaftace muhalli?
Saboda yana taimaka mana, muna dan samu abin da zamu shirin bukatunmu da shi.
Ko kuma yara da kuke kula yau?
Akwai yara.
In Allah ya sa ku gama wannan aiki, menene fatar ku ne ga mazauna wannan anguwa wajen sun tabbatar da cewa an gyara wannan wuri da kare zuba shara a cikin magudanar ruwa?
Fatanmu da su shine su ma su dinga dan taimakawa, wani abin da bai kamata a zuba a gurin ba su ma su daina zuba shi, saboda duka muna taimaka ma kanmu ne gaba daya.
Malam Muhammad Gubdu Hassan da yace sun kama wani aiki ne ya shar magudanar ruwa saboda kare yuwuwar ambaliya a wasu anguwannin, har ma ya bada misali.
Wato abin da muka duba shi ne a Maiduguri duk lokacin da an fara damina aka samu ambaliyan ruwa a anguwanni kaman anguwan Binta Siga da Bulkutu Abuja da wasu wurare. Kowane lokaci gwamnatin Borno sukan yi ayyuka domin a sha kan wannan ambaliyan, saboda haka muna so mu rage wannan ambaliya din, domin yakan cutar da mutane. Mutum ya zo gidan shi ruwa ya cinye, dole abin ya zama masa sai samu wani gidan haya. Kuma a cikin zaman mu na tashin hankalin nan a Maiduguri, ka ji a ce maka sai ka biya wajen naira 2,200 ko 2,150 ka je ka nemi gidan haya, za ka yi na abinci ne ko na makarantun yara ne.
To mai sauraro, anan zamu ja labulan shirin a yau. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya yarda, zamu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. To masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. Sai da yamma karfe 4 agogon Najeriya da Niger, abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Amma kafin lokacin, ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya.